Dan tsiya
madaurin ki daya.
Masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Shirin da ke kokarin fadakar da jama'a muhimmancin fahimtar juna domin a zauna lafiya ba tare da nuna bambancin addini ko kabila ba. Masu yin magana kan ce zama lafiya ya fi zama dan sarki. Wasu ma cewa suka yi ya fi sarkin da kansa. To domin ganin an samu zaman lafiya mai dorewa kwanaki gwamnatin jihar Kaduna, wato gwamnatin jihar Kaduna ta kafa wani kwamitin samun zaman lafiya karkashin jagorancin tsohon shugaban cocin Dalikal Anglican Reverend Josiah Idowu Ferron. Sauran yan kwamitin kuma sun hada Priscilla Ankut da Dr. Sale Basai Momale da kuma Hajiya Khadija Hawaja Gambo.
Zauna lafiya al'umma ta kasa ta kungiya, zama lafiya shi ne cigaban Najeriya.
Shin menene ra'ayin wasu 'yan jihar Kaduna ne akan wannan kwamiti da gwamnan jihar Nasiru El-Rufa'i ya kafa? Wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra ya samu mana ra'ayin wasu mutane.
Sunana Muhammad Siraju. Yaya. To wannan hukumar zaman lafiya koda yake dai sunanta muke ji, to amma mun san manufa ce mai kyau. Da ganin yadda abubuwa ke kasancewa yanzu, mutane ana zaune tare wani lokaci, kaga kuma rashin zaman lafiya ya zo. To yana da kyau wannan tunani da gwamnati ta yi, sai dai ya kamata gwamnati ya kasance ta lura da abubuwa ɗaya ko zuwa biyu. Misali, abubuwan da ke kawo dai rashin zaman lafiya mun sani a jihar nan, ko dai ya kasance ta addini ko ko ta kabila, dan kabilanci. To mutanen da za a kafa, ko mutanen da za a sa su shugabanci wannan hukuma, to ya kamata gwamnati ta yi la'akari da waɗannan abubuwa biyu, na addini da kuma na kabila. To na tabbatar da in dai gwamnati ta yi wannan abun daidai, ta riki wannan abu da aka fadi addini da kabila, insha Allah wannan hukuma muna sara insha Allah za ta taimaka wajen samar da zaman lafiya in Allah ya so a jihar.
Sunana Abdulrahman Muhammad. To gaskiya yana da kyau wannan shawara da gwamnati ta yanke ta kafa wannan hukuma, abu ne mai kyau. Sai dai yana da kyau duk abin da za a yi ya zamana zai samu karbuwa wajen al'umman da ake yi. Don haka za a duba abubuwa da yawa kenan. Ya kamata ita hukumar ya zamana ita kanta tana da wato ganin kima da daraja wanda ya kamata al'umma su ganta ita. Bi ma'ana ya zamana tana wakiltar kowane bangare na al'umman da ake samun irin wannan fitintunu a cikin su, akwai kyakkyawan wakilci. Ɗaya kenan. Na biyu kuma yana da kyau gaskiya, ai da ana zaman lafiya, yanzu me ya kawo rashin zaman lafiya? Ya kamata a duba a waiwaye, ana cewa adan tafiya, a gane da menene suke kawo wato rudani da rashin zaman lafiya, a yi maganin su. Sannan kuma wannan hukuma ta ci gaba da sa ido domin kare abubuwan da ka iya tasowa daga baya. Ina ganin Allah ya da in an yi wannan, to za a koma zaman lafiya kamar yadda ake yi a baya in Allah ya da.
To ni dai sunana Amina Kabir Muhammad. To wanga move nan da gwamnati ta yi, ina tunanin cewa abu ne kyakkyawa kuma mai amfani ga duk al'umma. Amma na dai san zaman lafiya tana samuwa ne ga al'umma idan al'umma ita kanta tana buƙatar zaman lafiya. Saboda haka wannan zaman lafiyan da ake ta advocating, ana ta so a samu, za ta iya samuwa ne idan mutane sun haɗa kawunan su, sun gane cewa zukatanmu ba su buƙatan fargaba ko kuma tashin hankali. Muna buƙata ne mu zauna lafiya, dukan mu zukatanmu ya kwanta, mu samu abin da muke so. Amma ga gwamnati kuma, tana iya taimakawa da samun zaman lafiyan nan, yayin da ta taimakawa al'ummanta ta samun samun ci gaba kyakkyawan yanayi cikin al'umma da kuma kyautatawa mutane welfareism dinsu da kuma enhancing peace and stability da kuma trying to eradicate poverty kowa a taimaka masa yanzu ana zancen ba abinci yunwa ko ina zaman lafiya ba za ta samu ba idan akwai yunwa a cikin cikin mutane
Musa Abubakar to game da wannan hukuma wannan abu da man gwamnati Nasiru Rufai ya kawo abu ne mai kyau wadama duba da yadda Kaduna take da kuma yadda take abu jaha ce wadda take a cakudi haka da sauransu so ni babban abin da nake hange shine Rufai yayi zurfin tunani mai kyau amma matsalan da nake ganin kama akwai na leadership na wannan kungiya da aka abunan hukuma da aka nada saboda ya kamata a ce yanzu a samu shugaba na farko da ya samu shugaba mazauni shugaba wanda yake kuma yana da misali kamar a ce charisma ko kwarjini ta kowane bangare misali yala bangaren kristoci ne ko bangaren musulmai ne wadanda kuma za su fada a ji mutanen su za su saurare su amma mutum haka ce an samu a shugaba yau yana UK yau yana China yau yana ina ne kuma an dauki shugabanci an bashi so a gaskiya yana ga ba za a haifar da dami ido ba anan in dai har ba za a ce yana zaune mazauni bane na abubuwa kuma ya kasance a samu mutum ne wanda yake san mutanen shi ya san mutanen da yake mu'amala da su so saboda haka ni abinda nake so ga wannan hukuma da aka kafa a tsaya a ƙara mata a tantance mutanen da aka sa a wannan shugabanci da kuma ai balancing abubuwa yanda za a kalla za a samu wannan hukuma ta haifar da dami ido a gaba kuma wannan fitintunu ya kasance ba a ƙara samun shi ba kamar yadda shi ya hasashen haka kuma sannan abu na biyu shine ita wannan hukuma ya kasance daga lokacin ne da aka kafa ta fara aiki ba sai wani wanda za ka ga sai fitintunu ne ya zo sannan ne a mutane hankali ya dawo kansu da zaran kuma an ce an samu zaman lafiya sai ga an bar maganar su so ina son wannan hukuma da aka kafa su fara aiki ba wai sai lalai fitintunu sun taso ba sannan a fara kuma tunanin ta ina za a fara kuma me ya haifar da fitina
sunana Malam Adamu na fito daga birnin Yaro to mu tsakanin mu da su mu dai sai dai godiya wannan ɗan Rufai gaskiya an samu zaman lafiya amma shi wannan ni ra'ayi na kawai ni kullun son nake hada kai a zauna lahiya kuma zaman lafiya ne kirista da musulmi kuma gashi mun ma samu zaman lafiya tunda yanzu kana kwance ba wani problem mu dai gare mu tunda kaga dai ni ba yaro ba amma mun gani ma muna gani
sunana Rabban Joseph Don Hayab mai gudanarwa a kungiyar nan gidauniyar zaman lafiya ta duniya
me kake gani game da sabon hukuma da gwamnatin jihar Kaduna ya kaddamar don samar da zaman lafiya
wannan hukuma ta samu asali ne a lokacin da aka kafa wata komiti na zaman lafiya a ƙarƙashin shugabancin Yakuwa sai suka ba da shawara a kafa to mun gode wa Allah wannan gwamna ya zo ya kafa addu'a mu shine wannan kungiyar wannan hukuma za ta yi aiki sosai domin akwai bambance-bambance da yawa a cikin al'umma tuni ma hanyar da za ta haraka wannan jama'a tuni ma hanyar da za ta tabbatar da cewa jama'a sun dawo ana zumunci irin yadda an dade ana yi domin fitina da ake samu a cikin jihar mu ya zama abin kunya ya zama abin tsoro yana hana ci gaba a hanyoyi da dama to in akwai abin da wannan hukuma za ta yi shine ba ta zo na Kaduna ba a'a ta je kauyuka ta je duk inda mutane suke ta kafafa mutane akan zaman lafiya akwai kungiyoyi masu zaman kansu in yayo wannan hukuma ta yi aiki da su domin hukumar nan ita kadai ba za ta iya zuwa ko ina ba to in ta aiki da su zai yi haka kuma jama'a dan Allah goye bayan irin hukuma kamar haka domin in mun yi aiki tare mun samu zaman lafiya amfanin mu ne
yan uwa ban da kuɗi ko zagin wani masifa babu kyau tun da an yi a baya ko mun gani cikin juna Allah ke magani ubacin yanzu ga zo mu taru mu zauna lafiya
to sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za a ji wani sabon shirin a madadin Isa Lawale Kara Jummai Ali ke cewa a tuna fa tsuntsiya madaurin ki daya
tsuntsiya tsuntsiya madaurin ki daya babu wani tsuntsiya 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 madaurin ki daya babu wani tsuntsiya madaurin ki daya babu wani hausa ya raba da ibo ba mu rabe ba tsuntsiya madaurin ki daya babu wani
What? oppression. Me director of the wrong location. Television version combination. Gamamendo, me kanta ne kadile ju namu gomre deva. Ku zo ku kasance bayar da ka zo ka amince wanga zance ku aure ka dinar shi nan mu gaba da kewa